الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 19 ne ko 20? 19 kenan ga watan Safar, wato wata na biyu a wannan 20?
19
ga watan Safar 20 da watan Safar wata na biyu a shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma wanda shine yammaci na 23 ko 23 ga watan 5 din shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Umdatul Ahkam, wannan kuma shine darasi na 10. Yau zamu tashi babun fi shay'in min makruhatis salati. Babun fi shay'in min makruhatis salati, babin da zai kunshi wani abu na makaruhin sallah, irin ababan da aka ki a shari'ance. Malaki al-makruhu inda al-usuliyin ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. A yaran malaman usulul fiqhi, idan an ce wannan abu makruhi ne, abinda suke nufi wani babi muka tsallake, ba ku zo ba jin ke yasa kuke magana. Duk wanda bai zo je ba kada ce mun tsallake. Ni na san ko rabin hadisi mun tsallake ba. Ma yusabu tarikuhu, idan an ce makruhi a yaran malaman usulul fiqhi, shine abinda ake bayar da, abinda ake ba da lada ga mutumin da bai yi shi ba. Wala yu'aqabu fa'iluhu, amma idan mutum yayi ba za a yi masa hukuma ba. A takaice ka iya cewa shine abinda shari'a ta hana, hani ba mai tsanani ba, wannan shine makruhi. To a cikin sallah akwai al'amuran da shari'a ta hana, hani wanda yake ba mai tsanani ba. Wannan a yaran malaman usulul fiqhi makruhi kenan, abinda shari'a ta hana, hani ba mai tsanani ba. Amma karkashin hadisan zamu iya fahimtar waɗannan al'amura, shin hanin da shari'a ta yi da tsanani ko babu tsanani, ko me ya zantukan malamai karkashin kowane hadisi gwargwadon hali ba tare da tsawaitawa ba. To shine abinda zamu karanta yau. Hadisin da zamu tashi yau al-hadisul 50 shine hadisi na 50 a jerin hadisan wannan littafi. An Aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. وانا حديثي أنكر قولك عائشة الله شكالي ابتاء قريتا عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من زلطرة أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي إذا أقيمت الصلاة idan kai ikamar sallah wa hadara al-asha, kuma ya kasance abincin dare ya zo, an kawo abincin dare ya nuna gashi an sauke shi, manzo Allah ce fabda'u bil-asha, to sai ku fara cin abincin dare din nan kafin ku fara sallar isha'i ko kafin ku fara sallar magriba. Wa an ibn umara, an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi, nahwahu, kwatan kwacin wannan hadisi. Idan sun ce nahwahu, wanda ma'anarsu daya amma lafazin sun zanto daban-daban da juna. Malaki ma yi ukhadhu min al-hadith, idan abinda za a koya cikin wannan hadisi, na daya anna ta'ama wa sharab idha hadaru waqta sala, idha hadara waqta sala quddima 'alayha ma lam yadhik waqtaha fa tuqaddamu 'ala ayyi hal. Matakar aka ce ga abinci, matakar an ce ga abin sha an kawo, daidai lokacin da yake kuma lokacin sallah ne, to wannan abincin da abin shan shi za a gabatar a fara ci a sha kafin a yi sallah. Malam ya ce amma malam ya zai waqtaha, matakar lokacin bai yi matsatsi ba. Idan lokacin sallah ya riga ya matse, ta yadda in mun tsaya ci ko mun tsaya sha, lokacin sallah zai fita. to a irin wannan yanayi fa tuqaddamu sai a gabatar da sallah akan cire shadin ala ayyati hal ta kowane irin hali. Wannan magana da malamin yayi cewa idan an kawo abinci ko an kawo abin sha kuma ya kasance ga lokacin sallah yayi, to za a dakatar da wannan cin abinci, za a dakatar da sallah har sai an ci an sha, matukar ba lokacin sallah bane yayi matsi. Balikan malamai ne suka sallama akan wannan ba ta kowane irin bangare. Abin nufi, akwai malaman da suka iyakance abin nan da hadisin ke nunawa na gabatar da ci akan sallah, suka iyakance shi da sallar magariba ko sallar isha. Amma idan sallar azhar ce ko la'asar ko asubahi, ko da an kawo abinci ba a gabatar da abincin akan ita sallar din matukar lokacin ta yayi. Saboda me suka iyakance wannan hadisi kan sallolin nan guda biyu, magariba da isha'i? Saboda lafazin hadisin na cewa fabda'u bil asha'i, ko fara da al'asha. Idan an ce al'asha a larabce shine abincin dare, wanda galibi abincin dare shine yake cin karo da lokacin sallar magariba ga waɗanda suke ci da wuri, ko lokacin sallar isha'i ga waɗanda suke jinkirtawa. Sai suka ce manzon Allah yace fabda'u al asha, bai ce fabda'u bil faturi ba, ko fabda'u bil ghada'i ba, balle suna mu ɗauka cewa an yi magana abincin rana ko an yi magana karin kumallon safe. Dai abin da yake magana shine abincin dare, wanda abincin dare kuwa baya dacewa da kowace sallah in ba sallolin nan guda biyu ba, sura magariba da isha'i. Kina ba da kun fahimta? To waɗanda suka gabatar da wannan fahimta akan haka, su sun ɗauki zahirin lafazi ne, ba sa gano illa da ke karkashin lafazi, ma'anoni da ke karkashin lafazi. Shi gayan lafazin abin da yake nunawa al'asha. To amma kuma ai abincin dare sunansa abinci, na rana ma sunansa abinci, haka na safe ma sunansa abinci. Kuma abinda ake jin tsoron zai faru na rabuwar zuciya gida biyu, idan an ce ga abincin dare ga kuma sallar magariba ko isha'i, haka ana jin tsoron faruwarsa, zuciya ta rabu gida biyu, idan an ce ga abincin rana ga kuma sallar azhar, ko ba a jin tsoron haka? To wannan ma'anar da shari'a ta haramta shine abinda ake jin tsoro na rabuwar zuciya gida biyu. Kar ya kasance ka shiga sallah bi kalbin mashghul, zuciya wadda ta shagalta da tunanin wani abu daban ba Allah ba. Allah kuwa ya ce fa idza tuma'anantum fa aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. To wannan ma'anar ita za mu hararo, kamar yadda ake samun ta al'asha za iya samun ta al-ghada, zai iya samun ta dukkan abinci. Ina fatan kun fahimta. Saboda haka dai zance mafi inganci kowace sallah ce, ba lalle ne ba sai sallar magariba ko sallar isha'i. Haka kuma kowane abinci ne, ba lalle ne sai abincin dare ba, ko da na rana ne, ko da na safe ne, in dai an ci karo da lokacin sallah din, to kuma ya zanto cewa zuciya za ta rabu gida biyu, in ga in ba a ci abincin nan ba, to sai a fara da abinci. Abu na biyu, matsala ta biyu, wanda shi ma ran ga abu ta cikin littafi ba, amma yana faɗakarwa ne ba tare da tsawaitawa ba kan ababe masu matuƙar muhimmanci. Wato abu na biyu, shari'a tana mana maganar abinci. Lafazin hadisi yake al'asha, kuma ya san kowa ya san al'asha shine mai abinci. To maganar abin sha kuma za ta shiga ciki? Ina fatan kun fahimta. Lafazin hadisi ya nuna mai abinci, al'asha abincin dare. To amma me ya kawo maganar abin sha kuma? Kaddara ba ka riga ka ci abinci tuntuni, yanzu kun zo za ku fara sallar azhar ko za ku fara sallar al'asr, kenan an aiko da wani abin sha daga gidanka, ko zo barodo, ko kunun zaki, ko wani abu mai ɗaukan hankali, ka gani shi ba abinci bane ba, to shi ma za ku fara sai shi kafin ku je ku yi sallah, ko kuma duba da cewa shi ba abinci bane, abin sha ne, ba zai ɗauki wacce ma'anar ba, sai mu ajiye shi gefe guda har sai mun gama sallah sannan mu zo mu sha. Ba ku ce komai ba? Za mu fara sha sannan mu je mu yi sallah? Saboda me? Illan da ke cikin cin abinci ita ma akwai tarin gurin? Mu sani fa illan da ke cikin rashin cin abinci shine me? Yunwa, matsananciya, wanda lalle na iya raba zuciyar gida biyu. Amma illan da ke cikin rashin shan sokoro da fa? Lalle wannan da za ku yi rubutu a fiqhu zahiri ne, wato har suka ce sha'awa ce ko? Wato kwaɗayi ne. Illan da ke cikin rashin shan sokoro da dai kwaɗayi ne, amma dai ba dai yunwa ba ce ba. To gaskiya abinda malamai suke cewa, lalle lafazin hadisi ya ce al'asha, shi ko al'asha din nan abinci yanzu da abincin gidan Alhaji Khalid da na gidan Malam Ahmad da na gidan Wani da na gidan Wani akwai wanda abincin sa zaka samu lalle abincin ne tuwo aka tuka da miya wani kuma shinkafa akwai wanda abincin sa nono yayi kaka zai sha nonon dabba ba haka bane ba akwai wanda fara zai dan murtsaka ta rana wanda ta rige a cikin gidauniyar sa ya dan murtsaka ya sha akwai wanda kunu zai sha kunun kanwa ko kunun tsamiya amma dukkanin su dai sunan su al-asha wa al-arabta inda daddare aka ci shi inda rana ne kuma sunan su al-ghada inda safa ne kuma ya zama karin kumallo al-fatur bi fatahil fa ala wazni fa'un kenan ina fatan kun fahimta to dan saboda haka ko abinci ne ko abin sha ne matukar dai akwai jan hankali din to shikenan wani abu da uku mai muhimmanci wanda daga shirin takaita sai mu shiga cikin littafin kalmar kawaita da yawa ana magana idan al'asha ya halartu ma'ana ga shi kenan to menene ne bambanci tsakanin abincin da duk malamai sun yadda in dai an riga an kawo abincin ga shi kowa ya gani ko mai yin sallah din ya gani to shi ne aka ce a fara da abincin kafin sallah in ma abin shan ne a fara da shi kafin sallah to amma idan ba a gama ba fa kana jiran a gama abinci ba a kammala kan lokaci ba ka labarta mutum gidanka yi mawa kake ji da an gama a kawo to ko ba a riga aka gama ba har sai aka zo aka kira sallah aka yi iqama sallah za a fara sallah sai aka leko aka ce mai gida an sauke tukunya ya zubo yanzu ba a riga aka kawo ba to shi ma zai shiga ma'anar kamar gashi nan a gabanka ko kuma yaya za a yi saboda yau zai shiga ba dan baya nan ba ka gani ba amma zuciyarka la ta ta'allaqu bihi القلب يتعلق به ويتشبث به بل ويستدل به احيانا اي وانا لو كنت ما ابن دبا كاو بدن ادن يافي كو دين سو سمو دا وندا اكا كاو كي غاشي انا غورن تو متين يافي كو دين سا سمو دا وندا يرغا يي غني دوك كورجين سا يرغا يا رغو دي الله يكلل سورن سو shi ne waɗansu malamai suke cewa ba lallai sai an kawo abincin a gabanka ba ko da labari aka baka cewa gashi an kammala kuma gashi za a iya kawo maka shi inda za ka ce a kawo to daidai yake da ma'anar an kawo saboda haka sai ka ce a to tunda an gama a kawo. Na biyu zahirin hadisi sawa'un akana muhtajan lit'ami aw ghayra muhtaj zahirin hadisin na nuna mana cewa ba bambanci tsakanin mutumin da yake bukatuwa zuwa ga wannan abinci ko wanda bai bukace shi ba abin nufi matakar an kawo abincin na dare ne ga ko magariba ko ishayi ko an kawo abincin rana ɗin ga azhar kuma ta yi ko da ba ka da bukatan abincin zuwan abincin kaɗai zahirin hadisin na nuna za ka fara da abincin ne kafin mai ko da koyon wanda kake ciki ba ta tsananta ba lakin kayyadahu kathirun min al-ulama'i bil haja yace amma sai dai da yawa daga cikin malamai sun kayyade wannan zahirin hadisi da zamu iya fahimtar umum sun kayyade shi da cewa lalle sai fa in akwai bukata akhzan min al-illati allati fahimuha min maqsad ash-shari' dangane da wato illar da suka fahimto daga manufar shari'a na uku anna hudura al-ta'am lil-muhtaji ilayhi udhrun fi tark al-jama'a ashe lalle idan aka ce gashi an tayar da sallah ga abinci an kawo kuma yanzu ana za a tayar da iqamar sallah wanda ya tsaya zai ci abincin nan yana da uzuri ba za a zarge shi ba dan bai je jam'i ba tunda abincin ya tsaya ci sabani inda ba kawo bai ki zuwa jam'i ba yana da laifi kenan ala Allah ya jala waqt at-ta'am huwa waqt as-salati da'iman wa 'adatan mustabirra amma fa ya kula kar ya zo mai da kullun lokacin da za a kawo abinci shine lokacin iqamar sallah dan kawai shi ya gujewa jam'i duk wanda ya mai da haka to shikenan wa umila bi naqdi qasdi sai a mu'amalance shi da kishiyar manufarsa manufarsa shine guje wa jam'i to sai a haramta masa cin abincin da tilasta masa ya je jam'i shine wa umila bi naqdi qasdi. Abu na hudu annal khushu'a wa tarka ash-shawaghil matlubun fi as-salah li yahdhura al-qalb lil munajah lalle khushu'i da barin duk abin da ke shagaltar da zukata abu ne da ake nema cikin sallah dan zuciyar mutum ta wanzu wajen samun munajati da gane tsakanin su da Ubangiji. Alhadithul hadi wal khamsun hadithi na 51 wa li muslimin an Aisha radhiyallahu anha qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul la salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbath la salata bi hadrati at-ta'am ولا هو يدافعه الاخبثان وانا حديث مسلم يكدي ده شيء ان كربو daga Aisha tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la salata bi hadrati ta'am bab sallah idan ahlurto da abinci ba maganan yin sallah sai a ci abincin kaga wannan cewa la salata bi hadrati ta'am ya zame kowace sallah kenan, ba sai abincin dare ba, ba kuma sai sallar magriba da isha'i ba, kamar yadda da wancan hadisin zai iya bayar da wannan fahimtar. Wala huwa yudafi'u al-akhbathan, haka ba za a yi sallah ba lokacin da shi mai sallah din nan yudafi'u al-akhbathan, ɗaya daga cikin datti guda biyu na tunkuɗin sa yana kokarin fitowa, abin nufi lokacin da yake jin bawali ko lokacin da yake jin bayan gida, to ba zai ce zai sallah ba a irin wannan yanayin. Kun gane ku? Mutumin da duk bawali ya kama shi, me ya kamata yi? Sai ya bari sai ya je ya yi bawali, wato ya zo kuma ya sake alwala sai zo ya yi sallah. Haka mutumin da yake jin bayan gida, dan ya ce wala huwa yudafi'u al-akhbathani, al-akhbathani tasniya ne na al-akhbath. Al-akhbath huwa ma yakhruju min ahli sabilaini bawlan aw gha'itan, wannan shine ake kira al-akhbathani. Lokacin da yudafi'u, wato tasul mudafa'atu bainaka wa bainahu, huwa yuridu al-khuruj wa anta tamna'uhu min al-khuruj, shine mudafa'a din, shi yana son fitowa kai kuma kana mutsewa ba zai fito ba, manzo Allah ya karkai sallah a wannan halin. Amma ko da kana ji matakar bai zo matsawa ya fito da kansa ba, kana ji dai amma bai matsa ba dan kai sallah babu laifi. Amma sai in mudafa'a ta faru, mudafa'a ko bata faruwa, sai ga shi yana son fitowa kai kuma kana mutsewa, to an samu mudafa'a, to a cikin wannan yanayin sawa'un bayan gida ne ko bawali ne, to duk a wannan yanayi dai ba za ka yi sallah ba. To wannan cewa mutum ba zai sallah ba, sai su malamai suka yi sabani dangane da cewa yaya za a yi wannan rashin yin sallah. Shin ana nufin an rushe sallar ne ta yadda koda ka yi ba ta yi ba, ko kuma a'a hani ne wanda yake kunshi da kamalar sallah, ma'ana idan kai sallar ba ta zama kamila ba, amma da za ka yi ta inganta sai dai ba ta zama kamilar sallah ba. Malamai sun yi sabani game da wannan. So mazhabin Abu Dawud az-Zahiri da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suke cewa matukar an kawo abinci, matukar mutum na jin bawali ko bayan gida, to babu shi babu sallah, ko da yayi sallah ma tana ganin rusasshiya ce kawai, ba ka da sallah. Ka tsaya kawai ka ɗebi girki ka sha abin sha ka nasu, fa idza tuma'anantum fa aqimu sallata, ka je bayan gida ka gama bukatar ka ta dan adam, bayan ka gama sai ka zo kai. Amma in dai ga abinci, manzo Allah ce karka ci fara, ba karka fara sallah, fara cin abincin sai ka ce a manzo Allah ba komai zan yi, suka ce baka da sallah. An gane ku? To sai dai shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dan kara bayani cewa yayi matukar akwai bukatuwa mai tsanani zuwa ga abincin, yunwa ta kama ka ko kishirwa ta kama ka a kawo abincin, to wannan idan kai sallar a wannan halin kake ci kake sha, to baka da sallah. Amma idan baka da tsananin bukata, kila an kawo maka abinci a gidanka bayan ko ka riga ka ci a waje, ka ci a gidan makwabci, ka ci a gidan abokinka, ka zo gida kuma za a yi sallah kuma sai a kawo maka abinci, yanzu a wannan lokacin kana da bukatuwa? Baka da bukatuwa. Don haka abin da ake jin tsoro na abinci ya ɗauke ma hankali, yanzu babu wannan tsoron saboda baka da bukatar abincin. Sai Ibn Taymiyyah ya ce idan kai sallar a irin wannan hali ka bar abincin sallar ka ta yi, amma in akwai bukata sai ka ki sai ka zo kai, to yace baka da sallah. Amma su zahiriya suka ce ba ruwanmu, ko mun koshin da kai matukar an kawo abinci, to sai ka ɗan ɗanɗana kafin kai sallah, in ba haka ba ka da sallah. Nan ka kaga su ba su hararo ma'ana ba, zahirin lafazi suka kalla, zahirin lafazi suka kalla, ba su kalla ma'ana ba. Wannan zance ne Ibn Taymiyyah yana da matukar karfi kwarai da gaske, duk da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa idan kai sallar wai makaruhi ka aikata amma sallar tana nan, to amma dai a gaskiya abin da ya fi dacewa da zahirin hani shine manzon Allah ya kore sallah. Wannan kore sallah kuwa ya sarfi cewa ila nafiyil li zati salati la li kamali salati, nafiyil li zati salati la li kamali salati. An gane ku? Hadisi na gaba ko dike mun gama da uku, hadisi na gaba dai a cikin wannan babi, shi malam dai ya hada su cikin babi daya, amma mai sharhi sai ya kare yin wani babi da rashi a cikin babin farko na makruhatu salati, sai ce babu awqatun nahi, amma wannan rashi ne da kaida, wato duk yana shiga cikin babu ne na makruhatu salati kamar yadda shi mai littafin ya asali. Al hadisu thani wal 50, hadisi na 52, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث. wani hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas, wato dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbata gare shi, kare yake shahida indi rijalun mardiyuna, shahida indi rijalun mardiyuna, waɗansu mazaje amintattu wurina sun ba da shaida, waɗansu mazaje amintattu yardaddu a wurina sun ba da shaida. Wa ardahum Umar, wanda ma na fi yarda da shi kuma cikinsu gaba ɗaya shine Umar ɗan Khattab, ma'ana cikin mazajen sun yardaddu har akwai Umar ɗan Khattab, sun ba da shaidar cewa mai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, naha ani salati ba'da subhi, ya yi dangane da yin sallah bayan asubahi, hatta tatlu ash-shams, har sai rana ta fito, wa ba'da al-asr hatta taghruba, ha kuma ya hana yin sallah bayan al-asr har sai rana ta fadi. Wa ma fi ma'nahu min al-hadith, da abinda zai ce iya shiga karkashin wannan wato na hadisai, an gane ko? Wato a nan gurin adadi ne na sahabbai suka ji haka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda gaba ɗaya Abdullahi ɗan Abbas yake amintattu ne wurina, amma mafificinsu su waɗannan da suka kawo hadisin Umar ɗan Khattab, ma'ana ko da bai faɗi sunan Umar ba ma shi sahabi in ya ji hadisi daga sahabi ɗan uwansa manzon Allah ya ce ba mu bukatar sai ya faɗa mana sunan sahabin don mu binciko cewa adali ne ko ba adali bane ba, li'anna sahabata kulluhum udul, domin sahabai gaba ɗayansu adali ne, don haka jahalatu sahaba la tadurru wa la taqadahu fi sihhatil hadith, kasancewar ba a san waye wannan sahabi ba baya kawo cikas wajen ingancin hadisi, ya aka kawai a ce sahabi ne ko da ba san sunan shi ba ko da ba san garin su ba, ai adali ne da nassin alqur'ani mai girma, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim, wannan ayar kadai ta ishe sahabi alfari, wallazina amanu, Allah ya bada sufar sun yi imani, wa hajaru kuma sun yi hijira habasha har su bi sannan ga zuwa Madina, wa jahadu fi sabilillah, sun yi jihadi ba dan neman suna ba sai dan neman yardan Allah, wallazina awaw, da waɗanda suka karɓi bakuncin su mutanen Madina kenan, wa nasaru, suka taimaki musulunci suka taimaki annabi, sai Allah ya ce ulaika, waɗannan humul mu'minuna haqqan, sune musulmai sune mummune da gaske, ba wai humul mu'minuna ba kawai a yi shiru bala'i, a'a humul mu'minuna haqqan, sune mummune da gaske, tabbas ko shakka babu, lahum maghfiratun wa rizqun karim, to wanda aka ce wannan sai ka ce ka san sunan shi sannan ka yarda, ai magana ta riga ta kare kenan, to amma duk da haka sai ya kawo Umar ɗan Khattab don ya fito mana da wani daga cikinsu, ma'ana ba sai ya ambaci sauran ba, kuma ya keɓance shi da ambato don ya fi sauran falala cikin waɗanda aka bari, an gane ko? Ma'ana wannan kadai ya isa ya nuna mana a cikin sanadin babu Abubakar, inda da Abubakar da wani ne za a gabatar kenan, dole za a gabatar da Abubakar ala Umar bisa ga Umar ɗan kafin mu yi wannan bayanin da bayani da wannan hadisi, mu ji hadisi ne gaba don suna tare da juna, alhadisu salisu wal khamsun, حديثنا 53 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس, وانا حديث انكره دغ ابو سعيد الخدري, انغانكو ابو سعيد الخدري شي كما دغ منزل الله صلى الله عليه واله وسلم قال منزل الله لا صلاه بعد الصبح hatta tartafi ash-shams, ba a yin sallar nafila bayan asuba har sai rana ta tsaya, wala salata ba'd al-asr hatta taghiba ash-shams, ba a yin sallah bayan al-asr har sai rana ta fadi. Qala al-musannif wa fil bab an ali ibn abi talib wa abdullah ibn amr ibn al-as wa abi hurayra wa samurah ibn jundub وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وأمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنها والسنابه, ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم, فحديثه مسلم. يتي أودن بابي نهدي سندك سرقوشي hana sallah bayan asuba har sai rana ta fito, hana sallah bayan la'asar har sai ta fadi. Cikin wannan babi akwai ruwayoyi, banda wadanda muka gabatar akwai ruwayoyi daga Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abu Huraira da Samra ibn Jundub har zuwa Aisha. Sai kuma yace wasuna bihi, har ma akwai asuna bihi. To dan karka dauka suna bihi din nan sahabi ne, sai yace walam yasma minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai shi bai ji daga manzon Allah kai tsaye ba. Ma'ana ko da sahabi ne bai ji hadisin daga manzon Allah kai tsaye ba, fa hadisuhu mursal, da haka hadisin sa mursal ne. Wato yana cikin marasilus sahaba kenan, wanda marasilus sahaba kulluha siha, dukkanin su ingantattu ne, dukkan mursalin sahabi ana daukar shi a matsayin ingantacce. An gane ku? To malamai sun yi tabani dangane da waɗannan lokuta guda biyu, cewa ba za a yi sallar asubahi ba, ba za a yi sallar nafila ba bayan asubahi har sai rana ta fito, ba za a yi ba kuma bayan la'asar har sai rana ta fadi. Malamai sun yi tabani. Waɗansu malaman suka ce yin sallar a wannan lokaci na bayan asubahi ko bayan la'asar makruhi ne, ma'ana idan mutum yayi ya aikata makruhi. Shin sallar tayi? Eh, sahhati salatu ma'al karaha, sallan tayi amma ya aikata me makruhi. Haka waɗansu malamai suka tafi kan wannan ra'ayi a daga cikin malamai. Waɗansu kuma suka ce a haramun dai, duk wanda ya sallarsa ma ta ɓaci. An gane ku? Akwai waɗanda suka tafi akan haka, akwai waɗanda suka ce su irin waɗannan hadisai wato gaba ɗaya ma wato ba wani abin nan, kawai zaka iya idan an shafe waɗannan hadisan, kamar yan zahiriya suna ganin cewa wannan hadisai da suka hana yin sallah bayan asuba ko wanda suka hana sallah bayan la'asar, suna ganin cewa gaba ɗayan su an riga an shafe su, ahadithu mansukha, hadisai ne waɗanda an shafe su, don haka yanzu mutum zai iya yi kai tsaye. Abin da yasa suke cewa an shafe su, sun kalli waɗansu hadisai ne da cewa lalle annabi ya yi sallah bayan sallar la'asar, kuma annabi ya ga wani ya yi sallah bayan sallar asubahi kuma duk bai hana su ba, sai suka ce to wannan ya nuna waɗannan hadisai sun shafe wancan. Hadisan annabi ya yi sallah bayan la'asar, wannan har cikin Bukhari akwai su. Ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ta ga annabi ya yi sallar nafila bayan la'asar, sai yake baka bayanin cewa waɗanda ya saba yi ne na bayan azhar bai yi su ba, sai ya yi su yanzu a madadin waɗanta. Akwai wanda take cewa ma annabi bai bushe ba yana sallah bayan la'asar har sai bai bar duniya. To da haka sai suka ce waɗannan hadisai tunda dai sun tabbata sun shafe wancan kenan, amma hadisin cewa an yi sallah a gaban annabi bayan asubahi bai hana ba, wannan haka ne. Ya ga wani mutum yana sallar nafila bayan sallar asubahi, da ya kammala ya tambaye shi me kai, yace ayi rak'atan al-fajr ce ta kuma ce mun na zo masallaci an fara asuba na shiga da jama'a, da gama sai na yita, sai manzo Allah ya kiro bai ce komai ba. Fa qarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya takarri dan sa, kaga wannan diya tabbatar. Sai suka ce to idan muka hada waɗannan hadisai da waɗansu waɗanda za su iya shiga cikin ma'anar su, to kenan sun nuna wancan hadisai na cewa kar ayi sallah bayan asuba ko kar ayi sallah bayan la'asar, ayi shafe su sun tashi daga aiki. To amma wannan magana ba haka take ba, ba haka take ba. Wancan hadisi na cewa kar ayi sallah bayan asubahi yana nan, wancan hadisi na cewa kar ayi sallah bayan la'asar shi kuma yana nan. To amma menene bayanin su da waɗannan hadisai da muka ambata yanzu, da ma waɗansu hadisan daban waɗanda ba wannan ba, kamar hadisin wato ainihin da ke cewa idan ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka salla nafila raka'a biyu. Manzo Allah ce idan ka shiga ba tare da ya keɓance lokaci ba, idan ka shiga da safe, in ka shiga da yamma, in ka shiga da daddare, in ka shiga bayan asubahi, in ka shiga bayan la'asar, bayan magariba, bayan kaza, bayan kaza, in dai ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka salla nafila raka'a biyu, yana cikin Bukhari. Kaga wannan ya nuna umum ne, duk lokacin da ka shiga sai kai. To kaga shi ma in zahiriya suka ɗauka suka harhaɗa za su ƙarawa ra'ayin su ƙarfi cewa lallai waɗannan hadisan sun shafe waɗancan. To amma kamar yadda na faɗa ba haka al'amarin yake ba. To idan ba haka al'amarin yake ba, yaya al'amarin yake? Wato yadda al'amarin yake shi ne, shi matawar ɗaukar ita la'asar, ita la'asar hanin da aka yi na yin sallar nafila bayan ta hani ne da yake da alaka da lokacin da rana ta fara ja. Idan rana ta fara ja har ya zuwa lokacin faɗuwarta an hana nafila a ciki, amma matukar daga gama la'asar bukatar ne rana bata fara ja ba har yanzu baka shiga waqtul karaha din ba. Kun fahimta da kyau? Wannan hadisi da nuna annabi yayi bayan la'asar, lalle yayi ne bayan gama la'asar ba tare da jinkiri mai yawa ba. Wannan hadisi da suka ce kar ayi suna nufin kar kai lokacin da rana ta fara ja, domin daga lokacin da rana ta fara ja ba za ka yi ba kuma har rana ta fara. Ina fatan kun fahimta. Amma hadisin asubahi shi ma bayan sallan nafila, bayan sallan asubahi ba za ka yi nafila ba, sai fa'in rakatan al-fajr sai ta kwace maka dan ka zo masallaci a makare. Ba lokacin da za ka yi rakatan al-fajr kana zo an tayar da sallah sai ka yi, idan an gama sai ka yi. Sai ya zanto cewa hannun yana nan ga kowa da kowa, sai fa wanda rakatan al-fajr ta kwace masa, to shi ya halatta ya rama bayan asubahi ko da rana wata wuce ba. Dokar ta shafi kowa, amma an keɓance wannan shi kadai. Ina fatan kun fahimta. To daga nan gurin kuma sai babbar tashar da za ta shiga duk waɗancan shi ne nafilfilin da ake kira zawatul asbab, wanda na shafa dusu a nan gurin, kamar tahiyatul masjid nafilatun zatu sabab. Kamar misali nafila ba'da tahara ita ma nafilatun zatu sabab. An gane ko? Dukkan wata nafila da take da wani sababi nata na kanta da ya haifar da ita, to ko da a waɗancan lokuta da aka yi hani ne, in sababin ya faru sai ka yi ta. Hanin bai shafe ta ba tun da ita tana da mai, tana da sababi. Shi ne kamar mai tahiyatul masjid, in ka shiga masallaci ko da bayan asubahi ne, ko da bayan la'asar ne, ko da rana ta fara ja, wannan shiga masallaci shi ne sababin na yin mai, na yin nafila, saboda shigar sai ka yi. Amma wanda yake zaune a gida ba masallaci ya shiga ba, in rana ta fara ja ba zai bi manzon Allah ya hana shi. Haka wanda ya riga ya gama rakatan al-fajr a masallaci kuma aka gama sallah asuba ya ce zai wata nafila ko yana cikin masallaci, shi ma manzon Allah ya hana shi. Amma idan ya shigo masallaci a lokacin nan, to li sababi dukhul sai tahiyatul masjid li'annaha nafilatun zatu sabab. Kun fahimci wannan da kyau? Kamar kuma nafila ta tahara, menene nafila ta tahara? Wannan za a fahimci wannan ne a hadisin Bilal da ke cikin Bukhari. Manzon Allah ke cewa Bilal, me kake aikatawa ne? Li'anni samitu khashkhashatan alayka fil janna, naji motsin, naji karan takalmanka cikin gidan aljanna. Wani irin aiki kake yi? Sai Bilal ya ce abinda na sani shine ba yanda za a yi tsarkiya kama na dare ko rana, in yi tsarkin face sai na yi alwala na sallaci na fila da shi. Sai ce to wannan shi ne baka wannan falalar. To sai waɗansu suka ɗauki wannan a matsayin mustahabi ne, yanzu kana zaune kawai sai bauli ya kama ka, sai ka je kai bauli kai alwala. In kana so mustahabi ne kai sallar nafila, ko da waqtul karaha ne kai banda kai, domin nafilar ka zatu sabab ce, tana da sababinta. Ina fatan kun fahimci wannan. To irin waɗannan suna nan, su ne aka haɗa su sai aka raɗa musu suna zawatul asbab. In ɗaya ce zatu sabab, in da yawa ne zawatul asbab. Daga nan su suke cewa an-nawafil tanqasimu ila qismaini, an-nawafil al-mutlaqa wan-nawafil min zawatul asbab. Wato akwai nafilfili mutlaqa wanda ba su da wani dalili, to irin su ne aka hana yin su bayan asbahi ko bayan la'asar. Kar ku manta da cewa bayan la'asar lokacin da rana ta yi ja har zuwa faduwarta. Amma dukkan nawafil min zawatul asbab za ka iya sallata su ko da bayan asbahi ne, ko da bayan la'asar ne, ko da lokaci ne na karaha za ka iya su. Ina fata an fahimta, dan su suna da sababi nasu na kansu. Ban ji ba. Ba dai ka shiga masallacin ba. Akwai waɗanda suke tawilin cewa ko da baya nufin zama, amma dai sababin shi ne shiga masallaci. Sai dai in ya zanto cikin masallaci akwai wuri ne dama da mutane sun saba suna wucewa, to wannan abin sabil kenan, bai so zama ba. Su suna kafa wajen da hadisin da yake nuna cewa, hadisin Abu Qatada din da yake cewa wato wara da an yajlis, ko kuma falin sallar da kace ne qabla an yajlis, sai suka cika gaba saboda zai zauna ne, da ba zai zauna ba kawai abin da koyi fita. To amma masu fiqh sai su ce da kai manzo Allah abbar bi iradatul julusi bi itibaril ghalib, li'anna ghalib man yadkhulul masjid innama yadkhulul julus, fa abbar bil ghalib wan-nassu idha warada fil ghalib la yu'tabaru mufhumuhu. Amma yanzu ne kyau to wadannan hadisi dai gashi da take ta abin da suke nuna wa dukkan maganganun malamai da na faɗa mana dai abin da ke shine mafi inganci sai ma dai sai mai yukhadhu min alhadithain abin da za a koya ko abin da za a dauka na hukunce ga gashi wadannan hadisi guda biyu na farko annayu anna wafil salatul mutlaqa hani dangane da yin salloli na nazila wadanda suke mutlaqa ba su da sababi ba'da salati subhi bayan asbahi hatta tustashruka shams hatta rana ta hudu watartafi kuma ta dagu zuwa sama ma yaqrun min salati amtar gurgudan yadda zai kai mita uku na biyu annahu anna wafil salati almutlaqa ba'da salati al'asr hani dangane da nafil kuli wadanda suke sake ba daidai wato bayan al'asr hatta tadiba shamsu hatta rana ta fadi na uku yu'khadhu min hadithi abi sa'id la salata bi hadrati la salata ba'da salati al-fajr wannan hadisi ne wato yake zamu iya koya daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa ba'a yin sallah ba'da salati al-fajr bayan sallar asubahi abinda za ku fahimta shine ne annan nafya huna lil jinsi wa hadha muqtada al-lughati لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي ولا أحمد لتهو أميره sai ka zarai da sosai da sosai wato magana kai ta ilimi yi mana da yaran fuka hau karkashin hadisin la salata ba'da salati al-fajr yace za mu fahimci annan nafiya wannan kore sallah da manzon Allah ya cewa la salata huna anan lil-jins yana kore dukkan jinsin sallah ne wa hadha muqtada al-lugha wannan shine abin da lughar larabci take tabbatarwa domin la dinnan nafiya lil-jins lati nafiya lil jins yace lakin sigatan nafi yace sai dai fa ita siga ta kore a abubuwa idza dakhalat ala al fi'li in ta shiga cikin fi'li fi alfaz shar cikin lafuzza na shari'a fal aula hamluha ala nafi al fi'li shar'i abinda yafi dacewa kana dauki cewa tana kore jinsin sallah ne a'a tana kore sallar da shari'a ta sa mata suna sallah wato ya kamata a dauki wannan nafil din ala nafil fi'li shar'i bisa ga kore aiki na shari'a amma ba bisa kore aiki ba wanda yake nufi da wannan dai idan mun ce la salata ba'da al-fajri ko ba'da al-asr shin yanzu mutane suna yi bayan asubashi din da bayan al-asr din ko ba sa yi suna yi dalilin da yake sa suna yi waɗansu saboda me saboda jahilci ba su san hukuncin ba to idan ka ce la ta kore jinsi ne manzon Allah ya ce kwata-kwata ba za a yi ba yana nufin mutane ba ma za su aikata ba Allah ba zai ba su dama ba haka yake nufi shine nufin jinsi din kenan yace to babu yanda za a yi mu dauki wannan a haka sai dai mu ce sallah a shari'ance babu ita ma'ana duk wanda ya ba sallah ba cikin shari'a lallai jikinsa ya yi motsi wajen aiwatar da sallah amma shari'a za ta karbe ta matsayin sallah to shi yake cewa ana kore ayyuka ne na shari'a ba ayyukan mutane ba dan mutane sa iya sa iya kin yi amma koda sun yi a shari'a tun shari'a ta kore ba ta yi ba wala amur ka fahimta da kyau saboda lafazin abin yana wurinka shi ne yake cewa saboda me yace haka li anna jinsa salati la yumkinu nafihu ka kore sallah gaba ɗaya ka ce babu ita ba yadda za ka iya kore ta gaba ɗaya dan lalle akwai ta dan wani ya yi ta ya yi rukudi ya yi sujada sai dai shari'a ta karba ko bata karba ba to nan gurin ake magana amma ba aikin dan adam din ba karbuwa a wurin shari'a ake kallo kun gane da kyau fa shari'a ya yutliqu alfazahu ala urfihi ita shari'a wato shi mai tsara shari'a shine ubangiji yana bayar da lafuzzansa ne dan su bayar da ma'anonin da yake nufi a shari'ance ba ruwan shi da ma'anonin su na larabci ina ba ta fahimta domin akwai al'urfun lughawi akwai al'urfun shar'i al'urfun lughawi yadda aka saba a lugar larabci in an ce kaza me ake nufi al'urfun shar'i yadda aka saba a yaren shari'a musulunci in an ce kaza me ake nufi kamar yadda sha buga mana bayani da sallah as-salatu fi urfun lughawi addu'a amma wa fi urfi shar'i fa أقوال الوافعات مبتدأة بي التكبير ومقتدمة بي التسليم. مثلا الزكاة في العرف اللغوي الزيادة والنماء أنجانبو أماكما وفي العرف الشعيفة وتشيني من النساء ما المخصوص يؤخذ من كذا مخصوص من كذا مخصوص من كذا مخصوص كما يدسك تعريف انت تولن عرف شريعة كل shi ake dora lafazzar Qur'ani da hadisi akai ba urfin larabci ba. Idan muka dauki la salata a larabcinta ana nufin kwata kwata babu sallar ba ma za ta yi ba ta yi, amma idan muka dauke ta la salata a shari'ance ta yi wa dan adam yaya ta ce amma shari'a ba ta karba ba, to idan lafazin ya zanto zai iya daukan ma'anar larabci a ce kaza, zai iya daukan ma'anar shari'a a ce kaza, ko ma'anonin suka sa bambam da juna akan wace ma'ana ya kamata a bashi ta larabci ko ta shari'a. Ta shari'a shikenan. Idza dara al-lafzu bayna al-haqiqati al-lughawiyya wal-haqiqati ash-shar'iyya fal-muqaddamu al-haqiqati ash-shar'iyya lal-lughawiyya. Fal-muqaddamu al-haqiqati ash-shar'iyya lal-lughawiyya. Ko idza dara al-lafzu bayna al-'urfi ash-shar'i wal-'urfi al-lughawi fal-muqaddamu al-'urfu ash-shar'i lal-lughawi. Na hudu, فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. مالتي فهم من بعض الأحاديث أن كيف أنت تكشف وتنصف هذه السيئة تسكي أن صلى الله وتنشى اللوكتا إلة النهي أن إلة النهي دليل جساء كان هي خشية مشابهة الكفار جنس ورنكر مسلمين سيكا من تشيني هذا كافرين shi yasa aka hana su. Da akwai hadisin da yake cewa kar a yi sallah lokacin da rana take dauda faduwa ko take dauda fitowa, dan a wannan lokacin ne masu bautan rana suke mata sujada, lokacin fitowar ta da kuma lokacin ne faduwar ta. To kaga kenan dalilin da yasa aka hana yin sallah a wannan lokacin, dan kar ibadar mu tayi kama da ta su. Yake to tunda haka aka fahimta karkashin wannan hadisin, fa yu'khadhu min hadha, karkashin wannan kuma sai mu ƙara fahimtar cewa tahrimu tashabbuhi bihim, ashe haramun ne yake wance shi na da kafirai ta kowane bangare, tunda ana muka mace shi na da ta fuskar ibada haka ta dukkan bangarori ma, wa taqlidihim bi ibadatihim, bai halaka ba ko koyi su cikin ibadojin su wa adatihim ko al'adun su wa taqalidihim ko ta'adun su da suka saba yi na yau da gobe, duk ba za a kwaikwaye su ba. An gane ku? Babi na gaba yake babu qada'il fawa'iti, haka ne ko? Babu qada'il fawa'iti wa tartibuha, babu qada'il fawa'iti wa tartibuha. Wannan babi ne da zai magana dangane da rama al-fawa'it, sallolin da suka kubuce. Al-fawa'it jam'i ne, in guda ɗaya ce al-fa'itatu, as-salatul fa'ita, sallar da suka kubuce baka samu daman yin ta ba. Al-salatul fawa'it, sallolin da suka riga suka kubuce baka samu daman yin su ba. Babu qada'il fawa'iti, babu ne da yake magana dangane da rama sallolin da suka kubuce ba mutum bai yi su ba. Wa tartibuha, tare da bayanin cewa in zai yi su kuma zai yi su ne a jere. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat ash-shams فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Wani hadisi an kirɓo shi daga Jabir ɗan Abdullahi, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Jabir ɗan Abdullahi yake cewa anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq, Umar ibn al-Khattab ya zo ranar yakin Khandaq, bayan ma gharabat ash-shams, wato ya zo bayan rana ta riga ta faɗi, fa ja'ala yasubbu kuffar Quraysh, sai kawai ya fara zagin kafiran Quraishawa, yana Allah wadaransu, Allah la'ance su, yana zazzagin su da faɗin baƙaƙe maganganu. Wa kala, yace ya Rasulullah ma kittu usalli al-asr, yace manzon Allah wallahi ban kusaci in sallati al-asr ba hatta kadi shamsu ta gurub har rana ma ta kusa ta fadi wato kadi kenan fi'lin kadi na cikin af'alul muqariba to af'alul muqariba kamar musamman shi fi'lin kada an gane ku idan aka ce kada ya kusaye kaza ya kusaci yayi kaza kenan kada an yaqum ya kusaye tashi kenan ya tashi kada an yajlis ya kusaye zauna kenan ya zauna bai zauna ba to sai nan gurin yace ma kittu usalli al-asra ban kusaci in sallati al-asr ba ma'ana kusantar ma kanta ban kusance ta ba balla sana ita kanta ne yin sallatin hatta kadati shamsu taghrib hatta da rana ta saura kiris ta fadi sannan na tuna to waɗansu malaman harshen larabci sukan ce shi fi'ilin kada yana da wani sirri na daban shi ne idan harfin nafi ya shiga cikinsa sai zanto tabbatarwa yake idan an tsaraita shi da harfin nafi sai zanto korewa yake idan ka ce kada an yajlis wato bai zauna ba kina lam yakad yajlis ya zauna kina kada an yaqum bai tashi ba lam yakad yaqum ya tashi kina so kafa hujja da cewa fazabahuha wa ma kadu yaf'aluha kaga ta lace ma wannan ma din ba filin ba harfin nafi bane ba kadu ko filin kada ne ko wa ma kadu yaf'alun shin sun yanka wannan sanaya ko sun yanka ba a misali ce ma kadu yaf'aluna idan idza athbata idza dakalahu harfun nafi dalla ala isbat wa idza jurida min harfin nafi bayan rana ta riga ta fadi thumma salla ba'daha al-maghrib sannan bayan ta kuma sai sallati maghriba wato wannan abin da ke nuna wa rama sallar da ta kubuce bayan da haka a jiranta sallolin idan an zo yi idan muka ce ramawa kaga dai la'asar lokacin ta kafin faduwar rana ne in rana ta riga ta fadi lokacin ta ya wuce ko to gashi manzo Allah ya rama to idan muka ce jirantawa tsakanin la'asar da magariba wanne ake fara yi la'asar dan haka ko da annabi ya zo gashi lokacin magariba ya shigo amma bai fara yin ta ba har sai dai la'asar din sannan sai me sai sallaci magariba to wannan gaba ɗaya ya shafi babin da mai lissafin ya kulla wato babin qada'i na al-fawa'id wa tartibuha tare kuma da jiranta su babu qada'il fawa'idi wa tartibiha da jiranta su to mali sai mai yakhudhu min al-hadith abin za a iya kokoyo cikin wannan hadisi farko wujubu qada'i al-fawa'id min as-salawat al-khams wajibin rama salloli da suka kubuce daga cikin salloli guda biyar haka kawai ya faɗi zantin yayin shiru yace daga cikin salloli guda biyar wajibi ne a rama su to ita kuma ramuwa lalle wajibi ce ga wanda ya mantuwa yayin da ya tana ya zama wajibi ya yi mai ya rama haka kuma ramuwa wajibi ce ga wanda ya barci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya fita da ya farka sai kuma ya game lokaci ya abin nan sai ya tashi ya rama wacce ko da ta wuce kenan duk waɗannan salloli guda biyu yin su ya zama mai wajibi amma wanda ya bari da ganganci fa idan malam ya ce wajibi ne yana nufin a wata mazhabar amma ba a dukkan mazhabobi ba wanda ya bar sallah da ganganci har lokacin ta ya fita shin zai rama ko ba zai rama ba wannan yana da mun sha yin bayani akai al-zahir nabi kuma al-zahir anna ta'khiraha fi hadhihi al-qadiyyah laysa nisyana yake cewa abin da za a fahimta a zahiri abin da yasa annabi ya jinkirta al-asr bai yi ta ba ba wai dan mantuwa bane ba wa inna ma huwa amdun yace da ganganci ne walakin hadha qabla an tusra salatul khawf kama rajjahahu al-ulama sai dai an yi hakan ne tun kafin a tsara salatul khawf kamar yadda sauran malamai kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka rinjaye waɗansu kuma sun tafi kan cewa mantuwa ce na uku fihi dalilun ala taqdim al-ghaibati ala al-hadira wannan ke nuna idan ga sallah wanda lokacin ta yi ga wata ta kubuce maka al-asr da azhar baka yi su ba yanzu kuma lokacin magriba ne sai ka fara da azhar da al-asr sannan ka sallaci magriba din fil qada'i wajen ramuwa ma lam yadhik waqt al-hadira matakar lokacin wanda yake ciki din bai kuntata ba amma in ya kuntata zai fita sai ka fara yin ta sannan waccan fa inda zalika tuqaddamu kai la taksur al-fawaid in lokaci ya kure to sai ka fara yin wanda yake cikin lokacin ta sannan ka ramu waccan dan kar dukkan su zanto ramuwa kuma za a yi su abu na hudu jawazu du'a'i 'ala adh-dhalim halatan yin addu'a ga adh-dhalimi kai ina muka fahimci wannan kuma dan Umar dan Khattab ya zo tubu kuffar Quraysh manzo Allah bai ce me take zagin su da bi halatta zagin su ba da sai annabi ya mai ya hada amma tunda annabi ya kale shi wato ya halatta ya mai kenan rage su
kuma zan fara kama
ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabin kirzalik sai dumu annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba nabiyar mashru'iyatu tahwin almasa'ib ala almusabina shar'an tuwa saukakawa mutum musiba in musiba ta kama ki kashi babba ce saka shahaba dan wannan ai mai sauki ne ma mai sauki ne kai kuma ka san babba ce amma dan ka zuba ki kwantar hankali kariya kariya game da rayuwa sa masa hofu a cikin rayuwa ya ji lalle in dai da rai da rabo ko ba haka ba amma idan abin kaza ne ba subhanallah kai ai sai da aliyi to wannan magana ta kama ta fi musibar girma kuma ita kanta wata musiba ce ta biyu amma ka dan tasiri a wannan ai ba sauki bane ai kai in ka ga abin da ya samu wani ma ai naka mai sauki ne ai Allah ya maka yi dogo ma ai kaza da kaza kuma wannan ai ba zai iya wucewa ka wani ma ba yi wannan da mako gutu dukka kanan da take da irin wannan zantukan da sauransu daga nan za ba ita ka Umar yana jin takaitin la'asar bai yi ba har rana ta faɗi ya zo yana jin wannan takaitin sai manzon Allah ya kwantar da hankalinsa da nuna masa wallahi ma sallaituwa ni kaina ma ban yi ta ba ma'ana sai ure sama mai sauki a tun daga shi wanda ya fi shi ma bai yi ba shi ne mazan sassanar shi ba a shi ta shi abin a shi abin shi ma mai sauki ne an fahimta ku kamar ka fito da masassara su je ban yi bacci ba ne ce ni yau kwana uku ma ban yi bacci ba sai ka sanaka da sauki sauki ke ma'ana na shi ya fi nafi kenan na shida jawazu halifis sadiq mutumin da yake da gaskiya zai iya rantsuwa ko da ba ce yi ba walau lam yustahlaf ko da ba ne mai rantsuwa ba dan ga sha'ani zai ce wallahi ma sallaituha waki bi mace bashi rantsuwa amma dan yin nan halacci li ta'kidul kalam dan karfafa zance wato kace dai abin da yake da alaka da wannan hadisi suna da ɗan abubuwa da dama musamman dangane da walwalar zance dangane da rama sallah ga wanda ya bar su da ganganci na san cewa mun shayi amma na yi mana alƙawarin gobe za mu ɗan maimaita wani abu daga ciki ko wani sabon abin da sabon dalili da sabon bincike ya haifar waɗanda da ba a taɓa faɗin su ba wannan sai in Allah ya kai mu gobe kenan za mu taƙaita a nan saboda yau kun san cewa akwai latta bayan shayi ɗin dan haka za mu dakata haka abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu na da wannan muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala shi ya kai mana yake kuma hukuntar da mutane ta yadda ya so ba ta yadda su suka so ba ya kawo musu zafin rana ko da a lokacin ba su da bukatar zafin rana ta su tilasta zuwa ga shiga inuwa ko ba sa so ya saukar da ruwa ba tare da ya ba su shawara ba wani lokacin ruwan ya dake su wani lokacin su fita a guje har su je inda za su kafe sannan kuma ya kawo iska ko guguwa mai ƙarfi ta yaye rufin kwanan gidansu ta kare da dandun gidansu ba su isa su hada iskar nan zuwa ba ya gurɓata yanayin sararin samaniya jiragensu su kasa tashi ko in sun tashi su yi karo ko ba da yadda suka iya don shi ne ilahu shi ne rabbu shi ne almuhaimin shi kaɗai ba ya da abokin tarayya to waɗannan yarda da wannan a cikin zuciyar bawa wato abin da ke nunawa sallamawa game da ubangijinsa jin cewa akwai wata tawa sama da shi akwai wani ƙarfi da tunani da ya kirana shi wannan duk addinin musulunci ya kunshi wannan faɗakar da ɗan adam wannan tunatar da shi waɗansu ababe na halitta da zai izina da su don ya gane akwai Allah samuwar sama da samuwar ƙasa la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nar walakin aktharan nas la ya'lamun a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fatawaha wa aghtajalalaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha sannan kuma abin da ya shafi abin da ake kira a sha'a'ir ta'budiyya dokoki na ibada sallah da azumi da zakka da zikiri da halala da salatin annabi sha'a'ir ne waɗannan sannan kuma abin da ya shafi ɗabi'u da halayya na gari mutum ya zama mai haƙuri ya zama jarumi ya zama mai kyauta ba marowaci ba ya zanto mai kawar da kai ya zanto mai ɓoye fushi ya zanto mai afuwa idan an masa laifi dukkan waɗannan musulunci ya kunshe su sannan kuma abin da ya shafi mu'amala na rayuwa auratayya cinikayya kasuwanci zama na makwabtaka da sauransu duk addinin musulunci ya kunshi wannan babu wani addini da zaka je ka bincika littafin shi ka samu bayani filla filla dangane da waɗannan al'amura sai musulunci dukkan sauran addinai sun kasa wajen biya wa masu so bukatunsu ta waɗannan ɓangarori da na ambata zaka samu wani ɗan tsokoko suka biya mutum ya yi kaza ko dai a ƙarshen mako ko a ƙarshen wata sannan kuma sauran kwanaki a cikin makon ko a watan kuma ya je ya tsara yadda ya ga dama, yi lissafi ta yadda ya ga za ta fushe shi. Amma addinin ya gajiya wajen tsara masa ya zai zauna da matarsa, ya zai zauna da shugabansa, ya zai zauna da ɗansa, ya zai zauna da makocinsa. To kaga addinin musulunci ne kaɗai yake da wannan gamsasshen tsari, sannan kuma addinin musulunci ne kaɗai yake kula da bukatun ɗan adam. Gashi duk ɗan adam ne, amma sai a shirinta kowane mutum ana shar'anta masa abu gwargwadon yadda ya dace da yanayin da ya samu kansa ciki, bisa ga qa'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Shi yasa manzon Allah yake salli qa'iman, in ka samu dama kana da iko kana da koshin lafiya kai sallah a tsaye, fa in lam tastati fa qa'idan, in baka da iko saboda rashin lafiya ba za ka iya tsayawa ba sai ka yi a zaune, fa in lam tastati fa ala janb, in baka samu dama ba kuma sai ka yi ta a kwance. Yayin da ya kasance kana da koshin lafiya dole ka yi a tsaye, in ka yi a zaune baka da sallah. Yayin da ya kasance baka da koshin lafiya da tsayawa sai ka yi ta a zaune, lokacin in ka yi a kwance baka da sallah. Yayin da ya zanto baka iya tsayawa baka iya zama sai a kwance, idan ka a kwance sallah ta yi ko da ba rukuji ba sujada. Lazin da za a biya wanda ya tsaye saboda yana da koshin lafiya, shi za a baka kai mara lafiya da kai a kwance ba tare da kuji da sujada ba, ta hanyar imani, ta hanyar kwatance. Lazin sai za a baku ba a bambanta ku dukkan lada. Wanda musulunci ba addinin da yake da wannan tsarin, babu shi a ban kasa wanda ya tsara mutane irin wannan. Zan karanto mana aya ɗaya ne tunda malamai sun yi dogon bayani, mu karanta don mu fitar da waɗansu hukunce-hukunce ko dai ya zanto koyarwa gare mu ga wanda bai taɓa jinsu ba, ko ya zanto tunatarwa ga wanda ya riga ya sani. Ubangiji ta'ala ce wa abdullahi wala tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al-junub was sahib bil janb wa bil sabil وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يلا دغه cikin mu'jizar qur'ani aya daya ce amma ta kunshi haƙi daya daya har guda goma, shi yasa ma dan su malamai ke kiranta ayatul huquqil ashara, aya da ta kunshi haƙoƙi guda goma. Cikin waɗannan haƙoƙi, haƙi mafi girma, aujabul wajibat, mafi girman dukkan wajibai gaba daya, wa ahaqqul huquq, mafi cancantar ya zama haƙƙi in an kwatanta shi da sauran, shi ne haƙƙin Allah ta'ala, haƙƙin Allah wanda shi ayar ta fara faɗa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta sama Allah kar ku haɗa shi da wani, wato ku bauta Allah shi kaɗai ba tare da kun haɗa shi da wani ba wajen ibada. Bautar Allah tana nufin yin abin da yake so, wanda ya turo da annabi don shi ya kuma saukar da lissafi don shi. Bautar Allah tana nufin mutum ya yi ta bisa ga sani, ba bisa ga tsammani ba, bisa ga tabbas, ba bisa ga jahilci ba, bisa ga ilimi. Wannan ita ce hakikanin bautar Allah. Me Allah yake so in yi, menene Allah baya so, wannan yin abin da yake bauta ne, haka daina abin da ya hana shi ma bauta ne. Shi yasa ibada ko kuma addinin musulunci ya zo da al'awamir da kuma annawahi. Al'awamir dangin umarni, yi sallah, yi azumi, yi kaza, yi kaza, yi kaza. Annawahi dangin hali, kar ka yi sata, kar ka yi zalunci, kar ka yi zina, kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, kar ka yi kaza. Yayin da ka yi abin da aka ce yi, ka yi ibada kenan. Haka idan ka hannu daga abin da aka ce bari, shi ma kuma ka yi ibada kenan. Wannan ita ce hakikanin bauta ta Ubangiji bin umarninsa. Kuma ka yi abin gwargwadon yadda manzon Allah ya koyar, ba gwargwadon yadda kai kake so ba. Kuma kamar abu ɗaya ne amma ka mai da shi biyu, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Me yasa ba sai wa abudullaha ba kawai kai shiru, har sai da aka ƙara da wala tushriku bihi shay'a. Ka iya yiwa mutum ya yi ibada ɗin da Allah amma kuma yana haɗawa da wani, yana yawa Allah yana yawa wani, kamar da kafiran Makka suka rinka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun yarda da Allah ba wai sun kafirce masa bane gaba daya, sun yarda akwai Allah,
amma kuma cikin da akwai alloli na kasa kanana, waɗansu bukatun in sun taso sai a nemi waɗannan allolin na kasa. Wani lokacin idan abin ya tutura sai an dangana ga Allah sai a sajidi, a kira fa gurbatacce halin taso. Kuma sun yarda Allah din shi ne babba, sauran kananan ba su kai shi ba, domin in ka tambaye su wa yake kashewa ya rana za su ce shi ne ba waɗannan yan kananan ba. Wala yan sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah. Da haka in sun tashi da rantsuwa suna da rantsuwa iri biyu, akwai karama akwai babba. Karamar rantsuwa mutum ya rantsu da Lata, ya rantsu da Uzza, ya rantsu da dukkan gunkin da ya ga dama. Babbar ya rantsu da Allah shine wa qasamu billahi jahada aymanihim, sun rantsu da Allah makular rantsuwar su. Tunda ita ce makula ta karshe, ka kafinta akwai wata kenan da suke kananan rantsuwoyi. To kaga wannan ya zama darwaye kenan, mutum yake yana bauta Allah ko yana bautawa wannan Allah. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إن صرني صرني سكاو جنابل روا كوكو لكولي يكسنتي إسكاتا تقع تكنتيكو جنابل روا زي كفي دسو كتن باسا كرا الكنانا اللو لنسي بابا دعوا الله تنسكرا يا الله شي كأي مخلصين له الدين سنة ما تكون أنتي سيدة إبادة باسا هدا في دوني قائد سكنا. أما فلما نجاهوا إلى البر إذا هم يشركون فلما نجاه الى البر فمنهم مقتصد كما يقول تعالى تفضل وما يجعل بياتنا الا كل ختار كفور. اذا قال لا كيس الدكي انا سكن زمان لا فيها توعونا لوكة كواسيسة حتى شدوني تشيني هكمر وعبد الله ولا تشركوا به شيئا كريكة تكوني دروي تكي ابادة قلو كي الله شي كأي كبور تام الله شي كأي تركوا حتى شدوني دك ابن ديك سنين شبوتا تو حكين الله نبا حكين ونبا. Yayin da ka nemi wannan abun a wurin wani ba Allah ba, to ka haɗa Allah da wani kenan. Misali, ba wanda zai tunani cikin musulmai sallah ya ce haƙƙin wani ne daban ba Allah ba. Kowa da sallah haƙƙin Allah ne. Azumi ya ce haƙƙin wani ne daban, kowa da cewa wannan haƙƙin Allah ne. Aikin hajji da zakka ya ce haƙƙin wani ne daban, kowa da haƙƙin Allah ne. Amma idan aka zo babin al-istighatha, neman agaji, ko al-isti'aza, neman tsari da kariya, to anan ne wani lokacin sai ga mutum ya nema a wurin Allah ko ya nema a wurin wani Allah. Ina fata an fahimta. Anan ne za ka ga mutane suna da al'adu gurgurdan yadda ɗalilukan su suka sha bamban, gurgurdan yadda ƙabilan su suka sha bamban. Anan ne za ka ga mutane suna da aƙidu da tunani gurgurdan yadda ɗalilukan su suka sha bamban. A wani gurin abin da aka ɗauka shi ke ba da kariya da tsari, a wani garin kuma ba wannan aka ɗauka ba. A wani garin in an ɗauka cewa idan mutum yana da gida yana jin tsoron karɓa rayu su shiga, shi ne samu wata laya da za a yi masa a ɗaure da zare da aka yi da auduga ko baduku ya sa mata fata a kafa a ƙofar gida don hana ɓarawo shiga. A wani garin ba haka za a yi ba, kawar rago za a samu a rafi a ƙofar gida. A wani garin kuma ba kawar rago za a samu ba, wata ciyawa za a samu kar su daga ina aka cilo ta a kan iyakar gonar wa aka ɗauko ta. Sai a sata a cikin wani buhu ko wani sanho ko wani tsumma a ɗaure ta a rataye a ƙofar gida. A nan gurin neman tsani ne, kada wani abu mai cutarwa ya shigo gidan. Shi ko neman tsani ɗin haƙƙi ne na Allah, shi kada a wurinsa ake neman tsani, ba a neman tsani a wurin kowa sai a wurinsa. Shi kaɗai ne ke ba da kariya. Don haka ya saukar da kula a zai ƙul a'udhu bi rabbil falaq da ƙul a'udhu bi rabbin nas, wato rabbil falaq wanda yake kawo hasken safiya ana cikin duhun dare. Banda shi ba a neman tsari a wurin kowa, wa ko yake da ikon ya kawo hasken safiya ana cikin duhun dare? Ba. Qul ra'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayra Allahi yatikum bi dhiya afala tasma'un. Qul ra'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayra Allahi yatikum bi laylin taskununa fihi افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. حكيم صلى الله عليه وسلم سنن با وندا ake neman tsari a wurin sa sai wanda yake rabbun na malikin na ilahin na wato yana da mallakar mutane da wannan bangaren shi ne rabbu din su wanda ya samo da su daga babu. Halaka alal insani ilmin min ad-dar lam yakun ya mazkura. Haka Allah ya ce wa annabinsa Zakariya قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا انا صور لك دا بابك معنى دكتم الله صور دمو بايا مبابك شيني رب كما يكي كلا دمو تاني سوكت دن رون صور دفتت دي صغري رب انتنا ربوبير اولا ستكي كما شيني ملك الناس سنو كما شيني اله الناس دون دا با رب الناس با با ملك الناس با با اله الناس با يمكن ان ينسى الناس زي واي وانت دوتاني اما رب الناس ملك الناس اله الناس لا ينسى الناس الله اكبر الى ما فهمت تو كاغا نيمان تري اولن سدي شي كدي تو انن ودن سو ديندا بسو كوشر توحيد بس سو نيمان تري اولن وانا وند باشي با هكا نيمان اغدي لوكتين دا كيكي تيكن حالن كاكانك اولن سدي شي ني الاستغاثه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه كمردفين كمردفين اتراء النافع معنى تستغيثون ربكم كتي نيمان اجد ابنجزم في تقنك بعد اجد تجد في تمنها لنك تنكري سيكي كرهي ابنجزي kana cikin jirgin ruwan yi tangal-tangal kamar zai kife da kai igiyar ruwa za ta zaka sai ka kirayi ubangiji a'a kana tafiya tayar mota ta fashe sai tangal-tangal za ta saki hanya da kai sai ka kirayi ubangiji tun tuka kai za ka fadi sai ka kirayi ubangiji don wannan lokacin kana neman agaji ne shine al-istighatha kamar yadda kuma wani abu ya zamar da kai wani abu ya firgitar da kai wani abu ya tsoratar da kai kuma nan ma sai ka kirayi ubangiji don kana isti'aza ne kana neman kariya ne ina fata an fahimta da haka a wurinsa kadai ake neman kariya a wurinsa kadai ake neman agaji sannan da sunansa kadai ake rantsuwa ba a rantsuwa da sauran kowa sai nashi neman agaji a wurin wani kamar sanyawa Allah kishiya din ne haka neman tsari a wurin wani shi ma sanyawa Allah kishiya ne haka rantsuwa da sunan wani ba Allah ba shi ma kuma sanyawa Allah kishiya ne idan mutum ya yi wannan ya kare ka'idar dukkan ayoyin da suke kira wajen kadaita Allah ubangiji ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kada ku hada shi da wani kar ku shirkanta shi da wani kar ku sa masa kishiya shine mafi girman haki kuma wannan ke nuna ma'anar kalmar shahada la ilaha illallah haqiqatan ma'anar ta kenan don da kace la ilaha ta kore dukkan wani tasiri illallah ta mai da tasirin auren Allah ta'ala ba wani abin da yake da tasiri wajen kashewa rayawa arzutawa talautarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da zaka ga hankalin dukkan wanda ya riki wani a matsayin mai arzutawa ko mai ba da kariya ko mai ba da tsaro wannan wurin da aka rika kila ya zama salihin bawa kila zama mutumin kirki a tarihinsa kila zama mutum kila zama to aljanni ko ma dai wane ne mutum ne aljanni salihin bawa ne ba salihin bawa ba ne yana tarihin haihuwa a kowane lokaci da aka yi duniya babu shi kuma waɗansu mutane sun rayu a duniya kafin a haife shi to su waɗancan mutanen wa ya tsare su wa ya ba su kariya wa ya arzuta su tun kafin haihuwar shi wannan to ya aka yi kafin samar da shi ba shi ya ba da kariya ba sai da aka samar da shi aka haife shi sannan ya zo mai ba da kariya sannan da yadda ka ɗauki wani mutum ka ba shi tasiri wannan a garinku kenan in waliyi ne waliyin garinku kenan idan an je wani gari su kuma suna da waliyin daban ba naka ba kai su ba shi da naka ba kuma sun ɗauka nasu shine mai tasiri kai kuma a garinku kun ɗauka naku shine mai tasiri kaga mutanen wancan garin sun yi wa waliyin ka tawaye amma suna ci suna sha kai ma nan a garinku kuma an yi wa waliyin can garin tawaye kuma suna ci suna sha suna arziki inda waliyin ke ba ruwa ba Allah ba ya zama mutane su samu ina ba dan fahimta amma sai wani ya razo da kai cewa idan ka rabu da wani kaza ko ka kata wa wani kaza ne ko kai wa wani kaza ne za ka rasa ci za ka rasa sha wani ya taɓa faɗa mana haka a Kano na ce ka yarda da musulunci na ya ce yana da musulunci ka amma dai na kasashe ne tunda ba ka bin wani kuma lallai wannan nan zai iya yin tasiri wajen abin da shafi rayuwarka na ce amma ko wallahi wani bai kyauta ba kafin yanzu ga su je zubushi ga su Ariel Sharon ga manyan arna irinsu Vladimir Putin na Russia ga su Fidel Castro shekara 40 suna gurguzo suna cewa babu Allah din ba. Amma duk da yake shi da su ya hana su ci da sha ba sai ne yake kalmar shahada kawai dan bana tare da shi. Ai ya kamata ya fushi da waɗancan wanda su ta suka ma Allah babu. To duk waɗannan ababe ne da dai za su iya kusantowa da mutum nesa. A takaice ne Ubangiji ta'ala ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wannan shi ne haƙƙi na farko. Sai kuma Allah ya ce wa bil walidaini ihsana. Iyaye guda biyu ku yi musu ihsani. Wato kaga haƙƙin Allah shi ne al'ibada, haƙƙin iyaye shi ne al'ihsan. Ba a cewa bautar iyaye, sai dai a ce kyautata ma iyaye, ko ɗa'a ga iyaye, ko biyayya ga iyaye. Za a yi musu ɗa'a, za a yi musu biyayya, suna da girman haƙƙi a kan mutane. Shi yasa Allah ya kawo haƙƙinsu yana makwabtaka da haƙƙinsa. Domin bayan haƙƙin Allah da na manzon Allah, ba haƙƙi mafi girma sama da haƙƙin iyaye. Kuma Allah ya haɗa su ya goma cikin Al-Qur'ani, yana ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. A cikin suratul Isra yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya, sai kuma yace wa bil walidaini ihsana. A cikin suratul Qumar yace an shkurli, sai kuma yace wa li walidayka ilal masir. Cikin suratul Baqara haka yi magana ga bani Isra'ila, wa idza atana min taqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Ubangiji ta'ala sai goma haƙƙinsa a bautata masa, sai kaga da haƙƙin iyaye suna makwabtaka da juna. Dan a ga hankalin mutane wajen girman haƙƙin iyaye a kansu. Dan haka kuma wani hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yardan Allah tana cikin yardan mahaifa, yadda fushin Allah kuma yana cikin fushin mahaifa. Ma'ana wanda mahaifansa ke fushi da su sakamakon kangare musu da yi, sakamakon mummunan halinsa, to Allah ta'ala zai fushi da shi. Wanda iyayensa suka aminta da shi, suka yarda da shi sakamakon ɗa'a da biyayya da halin kirki da yake nuna musu, to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai yarda da shi. Haka wannan hadisi yake nunawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai hau minbari, sai aka ga faɗi kalmar amin har sau uku. Sahabbai suka ce alama ammanta ya Rasulullah, akan me kace amin? Manzon Allah sai amin ta farko malaika Jibril ne yazo yace da ni, Allah ya kaskantar da mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu da ne ko ɗaya daga cikin su, amma bai musu aikin ɗa'a da biyayya irin wanda zai samu tsira ba ranar tashin kiyama. Sai amin, manzon Allah yace, sai nace amin. Amin ta biyu malaika Jibril yace da ni, Allah kaskantar da mutumin da Ramadan ya shigo har ya fita ba tare da ya wani aikin kirki da zai samu tsira ba ranar tashin kiyama. Sai amin, manzon Allah yace, sai nace amin. Amin ta uku malaika Jibril yace da ni, Allah kaskantar da mutumin da aka ambace ka aka ce annabi Muhammad ba tare da ya maka salati ba. Sai amin, manzon Allah yace, sai nace amin. Shi yasa aka ce ba wani rabautar mutane a duniya irin ahlus sunna, su ne motsi ka dama ce annabi Muhammad, sai ku ce me sallallahu alaihi wasallam kan dan da an yi salati. Yanzu zaman mu anan gurin da malamin farko yayin jawabi da na biyu, idan aka ce mulissafa so nawa aka ambaci annabi Muhammad, so nawa aka yi salati, ba za mu yi kirga ba a duk duniya. Ba mai dacewa da wannan sai ahlus sunna, ahlul hadithuhum ahlun nabiyyi wa in lam yasabu nafsuhu anfasuhu sahibu. Lalle ma'abuta hadisi su ne sahabban annabi, duk da basu yi tarayya da shi sai shaƙi numfashinsa fa, to amma suna tare da hadisansa ko da wani lokaci. Motsi ka ɗan bilibinin ƙaƙƙalar Rasulullah zai ta mai sallallahu alaihi wa sallam. To wannan shi ne babban rabota a duniya, yawaita wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati. To kaga a nan gurin malaikar Jibril ya yi mummunar addu'a kan waɗannan mutane guda uku. Na farko wanda baya ɗa'a da biyayya ga mahaifansa, na biyu wanda yake sakaci a Ramadan baya aikin kirki, na uku wanda za a ambaci sunan annabi ba tare da ya masa salati ba sallallahu alaihi wa sallam. To a nan gurin kaga addu'ar da shugaban annabawa ya yi ta, shugaban mala'iku ya yi ta, kuma shugaban annabawa ya ce amin, to wata addu'a ce ta fita girma a duniyar nan. Shugaban mala'iku malaika Jibril shi ne ya addu'ar, khatimun nabiyina wa imamul mursalin shi ne shugaban annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ya ce amin. To da haka lallai sai mutum ya kiyaye kansa, yana daga cikin da'a da biyayya ga mahaifa. Lokacin da kake magana da su, kada ka rinka magana suna magana sai mahaifinka ya kare, sannan ka bayar da amsa. Sannan kar kai magana da muryar da ta fi tashi ko muryar da take daidai da tashi, sai dai kai tsaye da tashi. Sannan in kuna tafiya sai a gaba kai a baya, in kun je wuri sai ya fara zama sannan ka zauna. Sannan kuma kar ka sa baki cikin magana yayin da suke da wani, sai in ya nemi shawaran ka ya ce sa baki sannan ka sa. Duk wani da cikin ta'a da biyayya ga mahaifa, in ya umarce ka waɗansu bukatu, kai kuma kana da naka waɗansu bukatun, sai ka gabatar da bukatunsa a kan kai naka. Wannan shi duk yana cikin wato ɓangarori na biyayya ga mahaifa. Ko da ba ka san abu, idan ya ce ka yi abu kuma abun nan ba saɓon Allah ba ne, to sai ka yi. Kuma ko kana san abu, in ya ce ka bar wannan abun kuma abun nan ba ibada ba ce, ba ɗa'a ce ga Allah ba, to kuma sai ka daina wannan abun don shi biya masa bukatarsa. Duk wannan yana daga cikin haƙƙi da ya kamata ƴaƴa su kiyaye game da mahaifansu. Na sha tunatar da mu asar na Abdullahi ɗan Umar, wanda wani mutum ya goyi mahaifiyarsa ya yi aikin hajji da ita, tawafi ya zagaya da ita tana gadon bayansa. Bayan ta gama an dawo, an yi sa'ayi an dawo, ya samu Abdullahi ɗan Umar ya ce, ga wani hidimar da nawa mahaifiyarta, a gadon bayana na goya ta har muka kammala tawafi, na biya haƙƙinta. Abdullahi ɗan Umar ya ce, walau bi zafratin wahida, ko da yunkuri ɗaya da ta yi ko nishi ɗaya da ta yi lokacin da take naƙudar ka baka biya ba. Saboda haka suna da girman haƙƙi a kanmu, ya kamata mutum ya kiyaye. Kuma idan mutum ya girma ya kai shekaru iyayensa sun manyanta, sai ya haƙuri zama da su. Za su rinka masa ƙorafi, za su rinka masa shagwaba irin wanda yara ƙanana suke masa, babu yadda ka iya kai ma haka kai musu. Sai dai kai lokacin bambancin da kai shi ne, lokacin da kake haka suna dariya suna farin ciki, kai kuma suna yi kana tsaki. Shi ya sa Allah ce, in ma yi bulganna inda kalkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Idan ɗaya daga cikin su ya kai shekaru ya manyanta su duka biyun, ko ɗaya daga ciki, fala taqul lahuma uff, in ka tashi fasara take zai, sai ka ce karkace musu ko tak, domin lafazin uff shi ne adna maratibil isa'a, mataki na ƙarshen ƙasa na munanawa. Ba a yadda ba kaiwa mahaifi, to mene ne mataki na ƙarshen ƙasa na munanawa? Kamar yi magana ka ce, ko da wannan bai halatta ka ce ba, ballantana ka gina kalma da zance jumla da za ka faɗa masa wata bakar magana ko ka faɗa mahaifiyarka, ko yana magana kada yi. Wala tanharhuma, kar kai masa tsawa. Bisa ga ka'ida ta Alkur'ani ta at-tahliya ba'da at-tahliya, kaga da aka hana ka munana, la taqul lahum uff wa la tanharhuma, sai kuma ka umarci ka mai da kyawawa, wa qul lahum qawlan karima, ka faɗa musu magana mai daɗi, kyakkyawar magana. Wato sai an gusar da dattin da yake yin ado, ko ba haka ba, duk ihsanin da kawo mahaifinka, ka kawo abinci, ka kawo bargo lokacin sanyi, kai kaza, in kana masa mummunan hali to ko me amfanin ihsanin naka? Sai ka dena mummunan, sai ka yi ka kawo kyakkyawa. Kamar yadda ka je gona ka aiki kaji, da ka dawo gida ne da kura a jikinka, kake daukar riga ka sa ka fesa turare ka shafa mai, ko sai ka yi me? Sai ka yi wanka, to sannan sai ka shafa mai, dan sai ka gusar da datti, sannan kuma ake yin ado. To haka sai ka gusar da mummunan hali, sannan sai ka miƙa gurbinsa da mai kyakkyawa. Shi yasa Allah ce, la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, ma'ana at-tahliya ba'da at-tahliya, wato yin ado bayan an gusar da datti kenan. Waqtad lahuma janaa adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kuma idan aka ku su biyu, girman mahaifiya, girman haƙƙin mahaifiya ya fi na mahaifi. Za mu fahimta ka cikin hadisin manzon Allah, lokacin da wani mutum ya zo tambaye shi, ya ce, cikin mutane wane ne ya fi haƙƙi na in kyautata mu'amala ta da shi? Sai manzon Allah ya ce, mahaifiyarka. Sannan wace? Sannan mahaifiyarka. sannan wa sannan mahaifinka har su uku ya ce sannan wace sannan mahaifinka sai aka fahimci girman haƙƙinta to tana da girman haƙƙi sama da haƙƙin uba to amma da yawa daga cikin iyaye maza saboda san bukatunmu muna ganin mu muke da girman haƙƙi shi yasa sai muke wato mulkin kama kariya dangane da ƴaƴa aiki ne uban kawai mun manta da cewa ko wani sahabi da suka rabu da matarsa matar tana da ɗa bayan ta riga ta je ta zauna ta gama inda sai ke son zo kwace ƴaƴansa ya riƙe a wajensa ita ko ba ta son ta rabu da ɗan sai ta garzaya a wajen manzon Allah ta ce wannan ɗan ciki na nan ya zama shimfiɗarsa a tsawon wata tara cinya ta nan ne da kalinsa bayan an haife shi ne yake kawai ya komo mamana shine abin shansa har tsawon shekaru kaza wai yanzu kuma gashi ya zama mutum wai kuma uban zai kwace kayansa ta kawo ɓangarori guda uku wanda shi uba baya da kuɗi daga ciki ba a cikin gari buduri ba lokacin da take ƙwarnafi take amai kai babu ruwanka kana ta barci ita ta kasa barci lokacin da take da cikin nan ta fara girma da kyar ta tashi da kyar da safe tana kallon ka sai ka karya hula ka kalli da resumero ka fita tana jin haushinka kawai ta ki faɗa ne yanzu in kun fito kan titi ita ce take cikin fallasa kai baka cikin fallasa kai ba wanda ya san me kai ita kuma da an ganta an san me ta yi tun daga ɗa a cikinta sannan kuma nonin ta yi sha sannan ita take ɗauke da shi sannan kaza sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tanki sai kika fi zan tantanki rike danki sai fa in kin yi aure ne kimin da shi wajen uba amma matukar kina nan miki aure ba danki zo na wurin ki kuma ba dole ki yi shi duk wannan dalilin da ke nuna girman haƙƙin mahaifiya idan an hada da na uba ma dai suna da haƙƙi iyaye to sai dai duk da wannan haƙƙi da iyaye yake da su ba shi ke nuna cewa su yi umarni da saba Allah ba in suka yi umarni وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون التي إن سيكو قلن جنك كان كحتى عند وني كساقم كلمة دك أبن دماء فاسك ساكي تندك شركة على أبن دك قصر شركة نعيك انصابه ما يفيتي سوك سوما سبارسا ما يفيتي جيك وساتا ما يفيتي كي كذا ما يفيتي أنزال انتواني duk ba na kawo mahaifanka da abu ba su da haƙƙi akan wannan kila sai za su tsine maka wannan tsinan ba za su shafe ka ba ka zo kuma kana ayyukan kirki mahaifi dole sai ka nuna aikin kirkin da kake ka zo kana so ka samu rayuwa ta natsuwa rayuwa ta bin sunnar mahaifi sallah akan kare zuwa masallaci akan kare meye akan kare ko mahaifi na son sai ya hana ka nan duk ba za ka yi masa da'a ba amma ko ba za ka yi masa rashin kunya ba ba zai ce ka ce ba ina cikin cewa sai ka yi shiru in ya ƙara ce ka mai da jawabi ba ba abin nan da kake son kana na shine Allah ce shine manzon Allah ce ya fara surutu sai ka yi shiru in ka zo fushi sai ka dakatar sai wata rana ya samu kwanciyarsa a hankalinsa kuma sai ka zo ka sake masa magana wannan irin yadda aka ce ba za ka yi masa da'a ba wannan ko ba shi ke nuna ka yi rigima da shi ba wannan ko ba shi ke nuna ka ci mutuncinsa ko ka rage shi ko ka ci aiki ko me za a yi ma a yi kai dai tunda ka fahimci sunna to duk abin da zai faru sai dai ya faru in ma a shirya kake ma ka bar gina wannan baya cikin maslaha sai ka bi shi a hankali kadhalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira idan ka bi a hankali sai ya fahimta kila kai ne yarena dai ka samu masa kasu tsin sa gaba aji yayi dutti ne yayi ma dutti ne sai ka ma ba dutti bane ba a to sai ji shi ma ba ku bane ba zai ka samu masa wa'azin wani a hankali a hankali kana masa da'a kana masa biyayya kana masa kafsu abin nan to sai ka ga Allah ya sa yadda kai ka fahimta shi ma sai ya fahimta amma in ka ce sai an fahimta da kake ba zai fahimce ka ba ko ba ribar ka bane ba a ce mahaifinka ya mutu a wani matsayi ba mai kyau ba wanda ba gamsu ba cewa rayuwa ce ta addini to tunda haka sai kai ta masa dabara Abu Hurairah sai da ya tafi da mahaifiyarsa ya shiga musulunci ta ki shiga ya zai wa'azi ta ce ta muka bani wuri ta kone shi ya dawo wajen manzon Allah manzon Allah ce ta ce ko ba kai mutuwa ne ya zai ya sake dawowa manzo Allah nayi taki sai manzo Allah ya daga hannu ce Allahumma hadi umma Abi Huraira Allahumma hadi umma Abi Huraira Allahumma yayi sai mata addu'a yace je kai mata wazi yana zuwa yana mata wazi sai ta kalmar shahada Allah cikin wato ta shi cikin duhun dare yawa baban sa addu'a ta gari ta shiriya ta natsuwa ta halayen su kyautatu ta yi kyautata mu'amala tsakaninsu da yayansu tsakaninsu da matansa waye tashi wannan galibi muka dauka mahaifinmu suna bukatan addu'a ne bayan sun mutu amma yanzu da rashi kenan sai dai mu faɗa musu in sun ji to mu su ji shi kenan to wannan ko ba mai kyau bane ya kamata muna sa su cikin addu'o'inmu muna lallashin su muna jan su a jika ko sun yi fushi mu jure mu ma lokacin da muke yin fushi ya jure ya sake lokacin da muke kuka sun wa hakuri suka yi tai da mu suna ta lallashin mu suna ba mu hakuri to kuma suke ka yi kokarin kai wannan shi ne ainihin mu bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba haqqin aw haqqin dangi dangi sadar da zumuncin su sadar da zumunci abu ne mai matukar muhimmanci kuma ana sadar da zumunci ne gurgurdan kusanci wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya cikin yan uwanka shi fa kowa kusanci da kai sama da wanda da babanka da babansa wa da kani ne sama da wanda da mahaifiyarka da mahaifiyarsa yana da kanwa kowa da kani amma kowanne dai yana da haƙƙi a kanka al-aqrabu fal-aqrabu mafi kusanci sannan mafi bi masa ta fuskar kusanci sannan mai bi masa ta fuskar kusanci sannan mai bi masa ta fuskar kusanci haka wato ake tafiyar da su su ne zai kurba dangi mafi kusanci ka sadar da zumuncin su a nan wajen sadar da zumunci idan wani abu ya faru a dangi na karuwa aure haihuwa sai ka je ka taya su murna in al'adance a ko wani abu da ake na kyauta ko taimako ga wanda aka yi masa haihuwa ko yi aure sai ka yi masa gwargwadon karfinka in ba ka da shi ka faɗa masa da daɗar magana idan wani abu ya faru a dangi na baƙin ciki mutuwa wata asara sai ka je ka jajanta idan akwai wani abu da ake na taimako kana da halin yi ka yi in ba ka da halin yi ka yi da daɗar zance ya kasance dai bayan watanni ana ganinka bayan kwanaki ana ganinka kuma ya danganci kusancin su wanda kuke gari ɗaya cikin danginka bai kamata ba a ce an shafe wata ba a sadu ba wata su ɗaya ne wanda kuke tsakaninka da su akwai rata na kilomita 100, 200, 300 wanda bai kamata ba a ce shekara ta wuce ba a sadu ba ya kamata a shekara ko da su ɗaya ne a sadu ko da a ƙaramar sallah ne kaɗai ko babbar sallah ne kaɗai a sadu kai ka je ko su su zo ko ka tura wani lokacin ko ka yi wasiƙa duk wannan zumunci ne da muke sakaci da shi Allah ta fa la atitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ya kusanta wato ku yi fasadi a ban kasa ta yadda za ku zanto kuna yayyanke zamantakewa da ke tsakaninku da juna yanke zumunci abu ne wanda ke ba mai kyau ba sannan kuma da yawa daga cikinmu mukan fahimci zumunci shine in ziyarci wanda yake ziyarta ta sannan in bayar da kyauta ga wanda yake min kyauta wanda baya min kyauta ni wasu in ki masa wanda baya ziyarta ta ni ba zan ziyarce shi ba manzo Allah ce laysal wasilu bil mukafi mai sadar da zumunci ba shine mai ramuwa ba ko yadda ta je ta zo irin yadda an je masa shi ma bare je in ba biyo ba zai zo ba a'a haƙiƙanin alwasul mai sadar da zumunci shine an taslama man qata'ak wa tu'ti man haramak wanda shi in ya samu nasi ziyara kai sai ka bashi wanda shi ya daina kawo maka ziyara kai sai ka zarce shi akwai wahala amma kuma akwai lada tunda dai wani mutum ya tashi daga wani gari zai je wani gari dan zartar dan uwansa Allah ya turo masa mala'ika cikin siffar dan adam ina ne ka gari kaza me za ka tashi yi na je ne ziyartar wani me yake tsakanin ku ce kawai dangantaka ta musulunci na je dan Allah zan zarce shi ba dan koyo ba ce to ni mala'ika ne Allah ya turo ni in maka bishara cewa an gafarta maka idan ka tashi daga nan zuwa Bama daga nan zuwa Mobi daga nan zuwa Borno daga nan zuwa ina daga nan ka zuwa Maiduguri daga nan zuwa duk inda zaka je dan garin wannan uwanka dan Allah kawai ba dan wani abu ba to wannan zumuncin a yanzu ya lalace. Galibi in ka ga mutumin birni ya zo ƙauye, to wata bukata ta kama a ƙauye, yana son ya sai gona, yana son ya yi sai ya zo ya kawo muku ziyara ba, sai ku yi ta mamaki, yaran nan muka gawa ne shekara huɗu shiru, amma da nan ya zo ya ba mu tsofaffin riguna don mu sassa, a kowane abu zai biyo baya, lallai yana da wata ƴar bukata, amma yanzu shimfiɗa yake, in kun zo da bukatar zai. Ko kuma wani lokacin su ma mutanen karkara babu ruwansu da ɗan'uwansu a birni, sai lokacin da ɗan'uwansu ya samu wani mukami sai ya samu ƙwai na zarbi ko ƙwan kaji da wata kazarsa guda ɗaya da menene sai ba tattara ya tafi. To idan ya je ya kai fushi ma wannan bai yana jiran wani abu ne, ba ko ya kawai za a bayar haka a dawo gida Allah ya ba da lada gobe kiya ba, ba haka ba ne ba wannan, ba haka labarin yake ba, ko wani abu a ƙarƙashin ƙasa. To wannan yake sa muke wahala a cikin rayuwarmu, inda zan kudurta niyya ko da ƙwai ɗaya na ɗauka daga gari na tafi, daga ƙauye na tafi da shi birni dan Allah dan zaɗa da zumunci dan wala, sai Allah ya bani aljanna sakamakon sa. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala, ko Allah ya ƙara min wata daraja cikin aljanna inda ina da wasiyya a ciki. To haka idan mutum ya zo ya kawo ƴan uwansa din na ƙauye ziyara, a takaice ne sadar da zumunci, ka sadar da zumuncin wanda ya yanke maka, sannan kuma ka yi kyauta ga wanda shi in ya samu nashi baya baka, sai ka koya masa kenan, haka zama sarkin sa. Wannan yana da matuƙar muhimmanci wa fahimci wannan, wani zai gurba wannan tawa sai kyauta ta mu rayu, ya kama jimin na yatim, yatim dukkan wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya kai ga balaga, wanda ya rashin uba kafin balaga shi ne ake kira da suna maraya. Don bayan mutum ya riga zama baligi don mahaifinsa ya rasu, sai da a ce ya rasa mahaifi, amma ba za a ce ya zama raya ba. Haka idan mutum mahaifi ya rasa, sai da a ce ya rasa mahaifi, ba za a ce ya zama raya ba. Maraici wanda musulunci ya shar'anta kula da shi maraya din shi ne mutumin da ya rasa mahaifi kafin balaga. To wannan yana buƙatar tallafa masa. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, ana wa kafilul yatim ka hataini, ni da mirinin maraya ka hataini fil janna. Ita kamar waɗannan yatsun ne, ya nuna manuniya da jinya zantsakiya, amma farraka bainahuma, sai ya rabe tsakaninsu. Me hikimar haka? Ma'ana za mu yi tarayya cikin aljanna ni da shi, kamar yadda wannan yatsun suka yi tarayya, sai dai kuma ya rabe su don matsayin manzon Allah daban, kai ma naka daban. Aljanna shi inda yake daban, kai kuma kai ma sai inda kake a wani wurinka, kai kuma daban. Na kuma tsayin ka ba na shi ba ne ba. Idu an shiga aljanna, aljanna kan koda da rabi aka shiga ai da kyar na sha ayya bude kira ka kama ni. To amma dai matsayin manzon Allah kan ba shi ne matsayin ka ba, don haka dai kyautatawa maraya yana da matuƙar muhimmanci, shi ne wani tama wani masakin, almasakin su ne miskinai. Kaga wajen kyautatawa marayu din nan akwai sakaci da muke yi, musamman a manyan birane. Da waya daga wani babban birnin jiha da babu gida na marayu, ko irin yara da ake tsinta iyayensu sun jefar da su. Amma abin takaici da ban haushi shi ne, da waya kaga wata kungiya ta musulunci ta je ta kai musu taimako, ko na kayan abinci ko sutura, ko littattafan karantawa. Da waya kaga wani wata rana ya je ya ɗauko maraya ɗin don ya zaunar da shi a gidansa, ya samu ladan renon maraya, amma sai kristas zai ɗauke su.